Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 21 da 16. Sai kuma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran tashoyin FM da za a iya kama mu a jamhuriyar Niger kuma sun hada da wato tashar Dalon FM na Niya da kuma wato Dalol FM. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 21 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC da ma Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Ibrahim a ba mu kanun labarai.
To jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyen bayan kasar Chad da makwabtanta akan batun yaki da Boko Haram. Sojojin Habasha sun ce sun kutsa cikin kasar Sudan ta Kudu sun killace wasu ƙauyuka inda yara sama da 100 da aka sace daga kasar ta Habasha ke tsare. Sannan shugaban Amurka Barack Obama da shugabannin kasashen Larabawa sun gana a birnin Riyadh na Saudi Arabia a yau dinnan Alhamis.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa Majalisar Wakilan Najeriya sun ce da gaske ne za su sayi motoci.
Wa motocin nan mu ba wai muna da kuɗi ne a ƙasa za a cire shi gaba kiɗa ɗauka a bada ba, za a biya su kowane wata a ringa cirewa hankali har zuwa sau shekara biyu.
Sai kuma a jamhuriyar Nijar mun samu labarin gurfanar da wasu ma'aikatan gwamnati har su 24 gaban kuliya domin karɓar cin hanci.
Mun saurari waɗanda aka tsaida nan suna da hujjoji da mutane daban-daban sun kawo musu listuka domin a samu su cikin harkar wannan konkur.
Har yau a jamhuriyar Nijar ɗin muna za mu kawo muku rahoto akan wato manoman rani, sai kuma Jumai Ali za ta shigo da shirinta na sai bango. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan ƙasar Chad da makwabtanta da ke yankin kan batun yaƙi da Boko Haram. Fawa na kan ziyarar ƙasashe uku na yankin na gabashin Afirka ne don jaddada goyon bayan Amurka game da yaƙi da 'yan bindigar waɗanda suka fi ƙarfi a yankin tafkin Chadi, inda ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru ke da iyaka da juna. Fawa ta faɗi jiya Laraba a Injamina babban birnin ƙasar ta Chadi cewa Amurka na ci gaba da goyon bayan yaƙin da ake yi da Boko Haram ta wajen samar da ƙwararru da bayanai da horo da kayan aiki da kuma makamai ga gamayyar sojojin yankin wadda aka kafa don tsayi da hare-haren da yunkurin kungiyar na kama ƙarin yankuna. Ta sake jaddada abin da ta faɗa ranar da ta gabata a ƙasar Kamaru cewa yaƙi da Boko Haram ya wuce batun amfani da ƙarfin soji. Ta ce dole yaƙin ya haɗa da aiki da gaskiya a fannin siyasa da kare 'yancin ɗan adam da kuma mutunta doka da oda. Da aka tambaye ta kan makomar waɗanda aka kama su da 'yan Boko Haram suka wato waɗanda kama su da 'yan Boko Haram suka yi janyo cha wato 'yan matan Chibok da aka sace daga wata makaranta kimanin shekaru biyu da suka gabata, Fawa ta yi nuni da cewa 'yan mata sama da 200 ɗin wani ɓangare ne kawai na dubban mutanen da 'yan Boko Haram suka cutar. Ta ce sam tsawon lokaci ba zai sa ƙudurin ganin an sake haɗa yaran da iyalansu ya dusashe ba.
Sojojin Habasha sun ce sun kutsa cikin ƙasar Sudan ta Kudu suka killace wasu ƙauyuka inda yara sama da 100 da aka sace daga ƙasar ta Habasha ke tsare. An sace yaran ne bayan da wasu da ake zargin mayakan ƙabilar Mole ne su kai harhare kan wasu ƙauyuka a yankin Gambela da ke kudu maso yammacin Sudan ranar Juma'a. A halaka mutane sama da 200 a harharen. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce ta ba da sojojin Habasha ɗin haɗin kai. Muƙaddashin ministan harkokin waje Peter Bashin Gambadi ya ce babu hannun sojojin gwamnatin Sudan ta Kudu a harharen na ranar Juma'a. Babu Medan, gwamnan jihar Boma inda 'yan ƙabilar ta Mule ke da zama, ya ɗora laifin a kan mayakan ɓangaren Cobra wanda tsoffin 'yan tawaye ne na yankin. To sai dai jagoran 'yan tawayen na Cobra David Yamyau ya ce san ba su bane, ya ce ba su ba 'yan tawaye, wato ya ce wasu 'yan tawaye da shi kansa Medan suka mallaka suka aikata wannan aikin ɗayan aikin ba.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama da shugabannin kasashen Larabawa sun gane a birnin Riyadh na Saudi Arabia a yau din nan Alhamis don tattaunawa kan hanyoyin da za su kawo zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da rikici ya daidaita duk kuwa da bambance-bambancen da ke tsakanin su game da mafitar. Shugaba Obama da wasu shugabannin kasashen Larabawa shida mambobin kungiyar haɗin kan kasashen Larabawa sun mai da hankali ne kan dambarwar siyasar wato siyasa da yaƙe-yaƙen da ake yi a Siriya da Yemen da Iraki da kuma Libya. Sun kuma tattauna kan yadda za su ƙara azama wajen yaƙi da ƴan ISIS da Al-Qaida da kuma yadda za su bulluma take-taken kawo yamutsi da Iran ke yi a yankin. Bambance-bambancen salo a yankin sun janyo wato rashin fahimta tsakanin Amurka da ƙawayenta na ƙasashen Larabawa. Amurka na jaddada zaɓin amfani da hanyoyi na siyasa da kuma sauye-sauye a demokradiyyance a maimakon faɗan ɓangaranci musamman ma a ƙasashe irin Yemen da Siriya inda a yanzu aka kwance ɗamara ko da yake ba tabbas.
Jami'an kula da kan iyaka a Amurka sun kwace ton 7 na tabar wuri da ton guda na hodar Iblis a wannan satin bayan da aka yi fasakwabrinsu ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin iyakar Amurka da Mexico a cewar hukumomi a jiya Laraba. Hanyar ƙarƙashin ƙasar wadda ita ce mafi tsawo da aka taɓa samu tsakanin California da Mexico na da tsawon kusan mita 800 daga wani gida a garin Tijuana na ƙasar Mexico zuwa ginin wani kamfani a San Diego mashigar hanyar a gidan da ke tituna ɗin na ƙarƙashin wata ma'aikatar wato matakalin na'urar jigilar mutane da ke gidan, a yanda kuma daga arewa hanyar na isa wani wuri mai siffar ma'aikata da aka zagaye da waya. Hukumomin Amurka sun auka wa wannan gidan ranar Litinin da Talata inda suka kama mutane shida da zargin safarar muggan ƙwayoyi da kuma gina wannan hanya ta ƙarƙashin ƙasa. Laura Dufi, Antoni Jan na gundumar kudu da California, ta ce wannan ita ce hudar Iblis mafi yawa da aka taɓa kamawa a wannan hanyar ƙarƙashin ƙasar. Wannan ita ce hanyar ƙarƙashin ƙasa ta 13 da Amurka ta gano tsakanin California da Mexico tun daga shekarar 2006.
Fitallar wasan Olympic ta kama hanyar zuwa birnin Rio de Janeiro inda za a yi wasan bazarar soma a watan Agusta. An kunna fitilar ce a yau ɗin Alhamis a wani ƙasaitaccen biki a birnin Olympia da ke girka inda aka ƙirƙiro wasan na Olympic. Mutane wajen 450 ne za su ɗauki fitilar su zagaya da ita a faɗin girka cikin kwanaki shida, ciki har da 'yan gudun hijirar Siriya waɗanda suka samu mafaka a ƙasar.
Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ban mu faro takon da batun sayan motocin 'yan majalisar wakilan Najeriya wanda mai magana da yawan majalisar wato Honorable Abdulrazak Namdas ya ce lallai za su yi amma ba irin yadda ake kamar yadda ake faɗa ba. Ga dai Abdulrazak din a cikin hirar da muka yi da shi.
Ba gaskiya ba ne, ba mu ce za mu siya irin wannan motocin ba gaskiya ba ne. Ko ina dai a jirgin mun riga mun faɗa mu a majalisar taraya da yadda Allah za mu siya motoci wanda ake kiranta Kira Peugeot 508 kuma kamfanin Najeriya ne automobile amuka ba su za mu amince mu ba su wannan kungilan su kawo wannan motoci. Kuma motocin nan mu ba wai muna da kuɗi ne a ƙasa za a cire shi gaba ki da ɗauka a bada ba, za a biya su kowane wata a ringa cirewa hankali har zuwa sau shekara biyu kafin mu gama biyan wannan. Ko wannan motocin da za mu siya kudinta kowane kwaya miliyan 10 ne, don haka ka gan ba ɗaya ba ne a ce muna ga mode ga motin da muke siya miliyan 10. Kuma batun mu sayan mota ba kawai a majalisa in za a yi mana adalci a matsayin mu ma'aikata mu 'yan Najeriya ne, ba mu ne kaɗai muke siyan motoci ba. Yau in ka je ministry ana siyan motoci ma directors, in ka je houses of assembly ana siyan musu mota, commissiononi ana siyan musu motoci, local government chairman ana siyan musu motoci, mu namu ba daban bane. Don haka kuma wannan motar za a yi aiki ne a aikin committee ne da shi, don bayan da muka daskas da maganan kasafin kuɗi in shugaba ya sa hannu dole ne mu zagaya mu duba ayyukan da kudin da muka bayar kan an yi aiki a kai ne an yi abubuwan to dole ne mu zagato da mota zamu da mota kuma na office don in an sayi mota na majalisa ce ba tamu bane so ba wai an ranan da ka kare shekara hudu kana so sai kai ka saya in baka so sai ka bar ta nan to kaga wannan daban ne da muna ga ya kamata mutane su fahimci wannan
bacin ayyukan ci gaba da gwamnati ta kara ba fifiko shine kaman ayyukan yaki da cin hanci akwai ta wani bangare zaka ce kun shigo cikin wannan kun bar gudunmawan ku
to ai yanzu haka mun gano cewa in za a yi yaki da cin hanci to akwai su dokokin da dole ne sai an mata garan fuska haka muka je muka koma muka duba dokoki kusan 30 a rana daya muka kawo su aka aje su a karanta su na daya to yanzu haka ana aiki akan dokokin ka san abu ne wanda ba za a yi shi a cikin rana daya ba muna duba cewa duk abin da zai kawo ci gaba kuma a yi abin a cikin lokaci dole mu ba da namu gudunmawa kuma muna kan yin wayannan dokokin ga idan Allah amma sanin mu ne ka san dokoki da a majalisa in mun karasar dole ne sai mun ba majalisar dattawa su ma sun amince kafin ta zama doka to wannan kafin nan a nan lokacin da zamu shekara daya za mu iya mu kira ku mu ga muku ga abubuwan da muka samu nasara amma muna aiki a kai sosai
Madalla Abdulrazak Namdas kenan mai magana da yawun majalisar wakilan Najeriya a can jamhuriyar Nijar ko Sulaiman Munubarma ne ya aika mana rahoton da ke cewa an gurfanar da mutane 24 domin zargin su da cin hanci da rashawa ga Sulaiman Munubarma da karin bayani cikin wannan rahoton
a taron manema labaran da ya kira a ofishin sa alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati procureur general mai shari'a Samna Shaibu Sumana ya tabbatar da kaddamar da bincike akan wannan batu da ya sanadiyar damke mutane 24 da ake zargi kafin daga bisani bincike ya bada damar sallamar wasu daga cikin su yayin da sauran aka tusa kayar su zuwa gidan yari mai shari'a Mamman Tsayebu Isa na daga cikin mataimakan procureur
sai da aka bincika takardun sakamako 28 an samu wasu wanda ba su yi majaraba sun samu an samu wasu wanda sun jaraba sun samu sakamako wanda bai kai komai ba an sauya an ba su babban sakamako kuma an samu wanda sun samu babban sakamako wanda ya kamata sun samu kuma an ba su karamin sakamako ba su samu ba kamar yadda aka tantance muku abin kiwon lafiya ne bai yiwa a cikin gaggawa a dauki ma'aikata ba tantance wanda za su kula da lafiyar mutum a jiya dauki wanda ma bai karatun ba a lokacin da zan canja fara a feji mutum 24 bayan an bincike su mutum 10 kadai aka kawo anan sauran 14 an ba ga lahin su ba a cikin abin mutum 10 da aka kawo anan yau mutum 8 kadai muka zargan da cewa suna da lahi a cikin wannan kuma za a kai su shari'a ta gaugawa
da jin waɗannan bayanai kungiyar Sinafura ta jami'an da abin ya rutsa da su ta buƙaci hukumomin shari'ar kasar ta Nijar su zulfafa bincike don gano zahirin masu hannu a wannan harƙalla
tunda an kace akwai cin hanci to wanda ya bar cin hanci shi ma a kirayi shi a saurare shi domin ya bada bayani akan wannan laifi da aka tuhuma mutanen mu da su mun saurare waɗanda aka tsaida nan suna da hujjoji da mutane daban-daban sun kawo musu listuka domin a samu su cikin harakar wannan kunku
su ma dai jami'an kare haƙƙin dan adam kamar su Mustafa Kadi Umani na Kodayo kira suke ga shugaba Isu Muhammadu ya dauki matakin ba sani ba sabo akan waɗanda bincike ya tabbatar da hannun su a wannan ciwa-ciwa
duk wanda ya laifi a fuskar duka waɗanda konkur ya kamata a cabo su a musu shari'a idan an yi haka nan wani gobe ba za a saki ba in kuna tune lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Isu yana cewa wato a ba gawa kashi mai rai shigani yau idan muna son ƙasar mu ta ci gaba to shugaban ƙasa yayi tsayen daka
samun aikin gwamnati a jamhuriyar Nijar a yan shekarun baya-bayan nan ya zama wani abin da sai waɗanda ke da daurin gindi ko kuma shafaffu da mai lamarin da ya sa ma'aikatan ƙasar soke jarabawa da dama tsakanin bara da bara waccan Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
to madalla har wa yau a cikin jamhuriyar Nijar din amma wannan karin batun manoma rani da suka ce ba su da wato sharuɗin da gwamnati kasan ta shata musu ba ga Haruna Mamba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Wani rudane ne yanzu haka ya mamaye jama'ar manoman Gandari ko dam na garin birnin Kwandi, kuma rayuka sun baci sosai domin manoma na ci gaba da nuna mummunan hushinsu game da wata takarda da ta fito daga ofishin ministan gidan gona na Jamhuriyar Nijar rake cewa daga wannan lokacin manoman Gandarin za su rattaba hannu na hayar gonakin dam din ko Gandari tsakanin su da ma'aikatar Gandarin ko dam da ake cema naha sabanin kasancewar su a halin yanzu a karkashin kungiyoyin manoma Gandarin Kudam da ake kira cooperative. Malam Lawali Musa, daraktan Gandari na biyu na birnin Kwandi, yayi muna bayani game da abin da ke kumshe a cikin takardar da ofishin ministan gidan gona ya aika musu.
Lalle an kawo kwantara wanda aka ce kwantara tsakanin manomi da Unaha. Shi kuma kwantara nan da aka kawo shi, mun so duka mu har samu mutane abin da aka kunsha, tunda abu ne an ka ce wanda duk sani an ka hiddo shi, ba a nan cikin birnin Kwandi kadai ba, kowane perimeter na Niger an ce duka waga takardar ta yi. Amma mu takardar nan yanda mutane suka tazo mu ne nan ga ta gani mu da aka mu nan ga muka zanna ta da director regional kin ya waka fara fasara mutane, muka ga abin ga gaskiya ba mu da lokacin da zamu cewa mu tsaya dukan fasara mutane abin da yake sin, muka ce to yanzu za a daukar lokaci a fasara mutane, don ku ana nan tahiya ta tahiya, sai mu da kanmu ma muka yi tunani, muka ce to shi wanga abu da waga takarda da ta hito ya kamata, tunda ba Unaha ita kadai ta hita ba, kenan da minister ne ta hito ko kenan abin da ya hito daga minister, kenan ya ɗan committee wanda suka yi tsara abin nan, kenan limin committee la shine ya kamata shi hito kowane Gandari shi fassara abin da shikan ake nihi, kenan har mu ji mutane sun aminta da abin nan.
Tuni dai manoma na birnin Kwandi da kauyuka ke ci gaba da hawan kujerar naki game da wannan sabon salon da ofishin ministan gidan gona ya bullo musu da shi, kuma a cewar Malam Adamu Abdu shugaban kungiyar manoma Gandari ko dam na daya na birnin Kwandi, manoma fa sun ce ba za su yarda da ababen da ke cikin wannan takardar ofishin ministan gidan gona ya ko musu ba.
Lokacin da muka taro DR na tawaya zaka yace muna ga takarda an kawo mai shugo da mutane ta kwantara tsakanin manomi da Unaha, to lokacin nan kungiyoyi nan muna nan mu duka, muka ce mai to wace irin takarda, kace takarda ce an koma message an kace a guda mutane yakin masu magana su taho shi gwadi na an kace shi yakin masu magana su taho suna za su zakkowa, in sun kai zakkowa su an ga bayanin kwantar wadda ta kama manomi shi sa hannu tsakanin shi da Unaha. To daga nan kam kungiyoyin duka gaba ɗaya suka ce to su waga takarda tun yanzu ga waɗanda an kai musu ba su yarda da ita ba, su ba su sun yi tsakanin su da Unaha tunda su ga kungiyar su nan cooperative, dan sun yi za su yi da kungiyar su cooperative za su sun yi, Allah shi ita cooperative ta sun yi tsakanin ta da Unaha tun ga lokacin da shi DR hodi, tun lokacin nan kungiyoyi sun kace su wagga magana tunda hodin da yayi musu ba su dauki ta ba, nan kai tsaya an ka hada mai kace ka hada mun amma ba mun hada ma mun ko ba mu yarda ba.
Abinda ake jira a gani yanzu haka shine wani mataki ne sabon ministan kasa ministan gidan gona Albade Abuba zai doka akan wannan zance. Haruna Mamman Bakwar na birnin Kwandi, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwandi a jamhuriyar Niger.
To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Muna agogo yanzu ya ce karfe 11 na safe da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango ya tsage. Jami'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Za mu fara karɓar tambaya daga Abuja.
To assalamu alaikum, barka da warhaka Hajiya. Mai magana Ya'u Yakubu Yobe daga Mubi Fusani, karamar hukumar Fika, jihar Yobe, wanda aka fi sani da Babaji ne da Lanjigawan Bodori. Tambaya ta ga babban bako shine dangane da yaƙi da ake da cin hanci da rashawa a ƙasa ta Najeriya. Sannan kamar yankin Arewa maso gabar da muke fama da ƴan gudun hijira. ƴan gudun hijira na ƙorafe-ƙorafen cewa tallafin da ake bayarwa baya isa hannunsu. Sannan tambaya ta gaba, ina tambaya dangane da irin ayyukan da gwamnonin jihohin Najeriya suke yi. Misali kamar irin ayyukan da mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi na inganta makarantu, ya shafa musu fentuka masu halamu tambarin jam'iyyar APC. Sannan tece kuce sai biyo bayan wannan ayyuka da ya yi wasu suna ganin ya cancanta, wasu suna ganin bai cancanta ba. To wani abu ne jam'iyyar APC take so ta sanarwa al'umma dangane da ire-iren waɗannan ayyuka da gwamnati suke aiwatarwa?
To ka gama tambayar ka?
Na gama tambaya ta Hajiya.
To Alhaji mai gare ka, wace ansa zaka bashi?
Eh to maganan yan Arewa maso gabashin kasar nan da matsaloli da ake ciki, musamman ma abin da ya shafi yan gudun hijira. Allah hakika shi mai tambaya ya sani cewar a halin da ake ciki yanzu sauki ya fara samuwa, sannan kuma kulawa da yan wa'annan yan gudun hijira suke samu ta fita da, sannan kuma mutane da ake cetowa yanzu a kullum ne ake cetowa mutane wanda da suke karkashin hurumin yayan Boko Haram, wanda kuma yanzu ana ceto su a kawo su sansanin yan gudun hijira, ake ba su kulawa ta musamman. Bayan ma kokarin da jihohi da kananan hukumomi suke yi, kowa ya san kokarin da gwamnatin tarayya take a yanzu, akwai fine presidential initiative on northeast wanda musamman wanda an kafa ta ne don kulawa da ainihin yankin Arewa maso gabashin kasar nan, saboda ceto ta daga halin da take ciki. Wannan kuma ya kunshi duka matsaloli da suka addabi wani yankunan, da musamman ma idan mai tambaya ya kula zai ga cewar makarantu ne, kasuwanni ne, asibitoci ne, da dai dukan gurare na aiki an kokona su. So wannan gurare ne da wannan gwamnati ta yi kudirin gina su, kuma kafin ma a kara tsugunar da mutane a ce su koma muhallinsu su je su zauna. So akwai matakai da dama da aka ɗauka wanda wannan filin ba zai ba mu sukunin da za mu yi dalla-dalla a kansa ba. Amma insha Allah, kamar yadda kuka faɗa, akwai matakai da dama wanda a gwamnatance an ɗauka na samar da sauki a cikin halin da ake cikin. Amma ka san dai uwa uba ba sauki da ya kai kamar mutum ya koma mahallinsa, ya koma garinsa inda ya sani, inda ya saba. To wannan shi ne ƙudurin gwamnatin nan, a ga cewar an samo da dawwamammen zaman lafiya, mutane kuma sun koma garuruwansu nan ba da daɗewa ba.
To batun kuma tambayar shi ta biyu game da tambayar sa ta biyu akan ya dace
tambari jam'iyya a makarantu. To ai illan Hajiya, ina ga kamar rashin aiki shine illa, ba wai ai aiki a sa tambari shine illa ba ai.
To amma ya kamata a ce don gwamnatin jam'iyyar APC ce sai kuma a sa tambarin jam'iyya, tambayar shi kenan ya dace ai haka?
To wannan kin ban gani ba, sannan kuma ni illan da nake gani ba wai illan ai aiki a sa tambarin jam'iyya shine illa ba. A ce kwata-kwata baya aiki, a nan maganin da yake din yana ba da shaidan cewar ma ana aiki, musamman ma ana gina makarantu da sauran wuraren ci gaban ƙasa, sannan ana sa tambarin jam'iyya. Kowa kuma ya san cewa wannan gwamnatin da take ci a gurin gwamnatin jam'iyyar ce. To illan a ce gwamnan baya aiki kwata-kwata, ko kuma ba ma abin da zai aikin wani ne ya je yake sa tambarin, to a nan illa yake a yajiya.
To batun kasan tambayan shi ta baya akan cewa ya ce yan gudun hijiran nan suna kukan cewa taimakon da ake cewa aje a basu baya kaiwa a gare su. Tambayar shi kenan, tambayar akan cewa ya za a yi a magance wannan.
Yaji ana kokari ba, ana kokari, saboda kin san dukan akwai hukumomi da abin ya wajaba kuma ya rata a wuyansu, musamman ma akwai mutanen FEMA, akwai ajoyi, kuma akwai SERA, wanda kuma duk abin da ake na, ko kuma kungiyoyin sa kai wanda su ma suna ba da gudunmawansu. Kullum yanzu idan mutum zai je, ni na imani wani yana zaune bai taɓa ziyartar sansanin yan gudun hijiran ya ga abin da ake ciki ba. Suna da ana ba su kulawa sosai. To amma shi ba za a ce duka an taru an zama ɗaya ba, dole watakila za a samu ɓata gari wanda an ce gashi ka kai wannan abin zai karkatar. Amma da ban san cewar a hukumance hukuman sun san cewar ya karkatar sannan suka bar shi ba. Don irin wannan ƙorafe-ƙorafe, idan aka san cewar ga mutum ko kuma ga wasu jami'ai da suka haɗa kai suka yi rubda ciki a wani kaya da aka tura musamman domin a kaiwa sansanin yan gudun hijira, wani ya kawar da shi ya kai kasuwa ko ya kai gidansa, yana da kyau a rubuto shi, a rubuto ko a jam'iyyance mu a kawo mana a ce ga inda abun yake. Mun san cewa mu ma za mu tunkari hukumar da suke abun, dole mu sanar da su kuma a ɗauki matakin da ya dace a ɗauka. Amma ina gani kamar hukumomin nan yawanci suna iya ƙoƙarinsu su ga cewar sun taimaka wa wannan mutane, saboda a halin da ake cikin nan a ce in mutum an ba shi dukiya ko kuma wani abu da zai taimaka wa wannan, ba wai ya cire daga aljibinsa ya taimaka musu ba, wai nasu zai ɗauka ya karkatar. Ina ga rashin imani ya kai rashin imani. To ina gani in mutum ya gani hakan bai kamata ya bari ba, saboda shi ma ya taimaka idan ya bankaɗo shi ya ci, to ga inda ya je boye ko kuma ga yadda ya karkatar.
To bari mu koma Katsina. Katsina, mutum na gaba, bismillah.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Falalu Ahmed, member a kungiyar ma'abuta kafafen yaɗa labarai. To tambaya ta ta farko a nan shine daga cikin alƙawarin da mai girma shugaba Buhari ma 'yan Najeriya shine na batun samun masu da ayyukan. So hakika sanin kowa ne cewa a ƙasar nan akwai abin gana, akwai ƙarancin ayyukan yi, musamman in muka dibi musamman abin da ya shahi ɗalibai. Saboda tambaya ta ana a taƙaice ita ce, wani mataki gwamnati, wani tabbaci za ta ba ainihi 'yan Najeriya musamman matasa waɗanda ke mata da waɗanda suka gama waɗanda suke cikin neman aiki, wani tabbaci za ta ba su da samun masu da ayyukan?
To kana da wata tambayar ne?
Eh, sannan kuma tambaya ta ta biyu ita ce a batun abin da yake yi na kamo waɗanda ke almundahana da kuɗaɗen jaha, wai wanda ke almundahana da kuɗaɗen ƙasa, lallai abu ne wanda za mu jinjina mata kan. So amma abin da ke faruwa mafi yawanci abu ne wanda muke ji ana yin shi yawanci a gwamnatin tarayya. To shi ne nake ba da shawara.
Malam Falali ya haƙuri ba shawara kuma?
Wani tabbaci za a ba mu cewa ba ga gwamnatin tarayya kawai ta tsaya ba, ya kamata a ce ta baza kuma ta
ajiye
shi a lokacin gwamnatin tarayya kai ake bannata da kuɗaɗen mutane ba.
Yawa, Malam Falalu, dukkan tambayoyin da naka guda biyu ya ansa. Idan ka saurari filin na a ranar Alhamis da ake sawa don wani ya yi tambaya makamancin wannan, saboda haka ba mutum na kusa da kai ya yi tambaya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wuta na suru ɗan kaba kungiya na muryar jama'a daga nan Katsina. Tambayar da zamu bamba ko a kan kuɗaɗen 'yan fenshin da a wannan gwamnati alƙawarin cewa za ta ba 'yan fenshin za ta biya su haƙoƙinsu. Shi ne yake babban bako wannan tambaya, wani irin kudiri suke ma waɗannan mutane domin ba su haƙoƙinsu?
Malam Nasiru, idan ka saurari filin na a ranar Alhamis da ake sa, Alhaji Mai ya yi bayani akan cewa insha Allah gwamnati tana kan hanya kuma za ta cika dukkan alƙawuran da ta yi ma mutane a lokacin da take yakin neman zaɓe. Abin da ya sauka kenan a yau. To amma muna gayyatar ku makon gobe idan Allah ya kai mu a daidai wannan lokaci domin jin wani shiri na Sai Bango Ya Tsage.
To madalla, sai dai ba za mu samu kawo muku rayuwar da ku masu aure kuka auko mana ba. Yanzu ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan ƙasar Chad da ke gabashin Afirka da makwabtanta a kan batun yaƙi da Boko Haram. Sojojin Habasha sun ce sun kutsa cikin ƙasar Sudan ta Kudu, sun killace wasu ƙauyuka inda yara sama da 100 da aka sace daga ƙasar ta Habasha ke tsare. An sace yaran ne bayan da wasu da ake zargin mayakan ƙabilar Mule ne suka kai hare-hare kan wasu ƙauyuka a cikin yankin Kambila.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Idan an jima, muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wato shari'ar da ake wa shugaban majalisar dattijai, wato Bukola Saraki. Haka kuma muna neman Alhaji Muhammadu Abdullahi Kaduna wanda ya turo wa filin ciki da gaskiya labarin abin da ya faru tsakaninsa da Abubakar Zakari Malami na Card Poly. Ya tuntube mu ta wayan tarho ko kuma ta yanan gizo wato email. Yanzu Amadu Kwa da ko anan sashin Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa da Des Makoni wanda ya bada umarni da injiniyan mu Charles Six. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gabar sauraron sashin Hausa domin ga Halima nan da Jamila shigowa domin su gabatar da shirin yau da gobe.